إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka masallacin Juma'a na Professor A. Gwandu inda muke gabatar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma a kowane yini cikin yini kuma watan Ramadan yau Asabar 6 ga watan Ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina muna nan cikin suratu Saba jiya mun fara aya ta 23 wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adina la
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى
mun faɗi cewa ayar da ta gabata ta 22 kul du allazina za'amtum min dunillahi tana cikin ayoyin da suka fi kowaɗanne ƙarfi a tauhidi da ƙarfi wajen rusa shirka domin ayar ta nuna mushrikai ba su da ƙarfin komai waɗanda ake haɗawa da Allah waɗanda ake bauta kuma bayan Allah waɗanda ake tarayya da su da Allah wurin bauta to ba su da ƙarfin komai na farko ba su mallaka komai la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi ba su mallaka ko ƙwara a zarra sama da ƙasa wa ma lahum fihi ma min shirkin na biyu ba su da tarayya da Allah a samar da wani abu babu wani abu da suke da shares wanda su suke da sashi Allah yake da sashi na uku wa ma lahum minhum min zahir Allah bai da wanda ya taimaka ya samu wannan abin to duk wanda kake haka gare shi to baka da wani hujja da zaka ce yayi wani abu sai dai ka ce kana fada inda shike yaji wato kana cikin masu fada a inda shike sai Allah ya ce wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adina lahu kuma ceto ma baya amfani inda Allah sai ga wanda Allah ya wace to muka faɗi sharuɗin ceto guda biyu na farko izini na biyu sai Allah ya yarda domin izini domin Allah ya ce wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adina lahu Allah ya ce man zallabi yashau indahu illa bi iznihi sannan sai Allah ya yarda da wanda za a ceto domin ya ce wala yashfa'una illa liman irtaba illa duk Allah ya ce yace illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda duk sai wanda Allah ya yarda za a ceta sai wanda Allah ya ba izini zai yi ceto to ba ma ceto ba sai Allah ya ci gaba da cewa hatta idza fuziya an qulubihim sai lokacin da aka kuranye daga zukatan mushrikai ɗaya daga cikin fasarorin wannan ayar lokacin da aka kuranye daga zuciyo zukatan mushrikai ranar lahira suka gane gaskiya qalu ma za qala rabbukum sai su tambaya su ce mi ubangijinku ya ce wai a duniya ayoyin da aka karanta wai meye matsayinsu ya aka yi qalu alhaqa sai a ce musu ai gaskiya ne ubangiji ya faɗi wato a nan duniya ana ta karanta ayoyi wasu su basu ma yadda akwai Allah ba wasu su basu yadda shi kadai ake bauta ma ba wasu su suna isgili suna istihza'i da ayoyin da ake karantawa amma ranar lahira hatta idza fuzzi'a an qulubihim har sai an kuranye daga zukatansu sai sun koma normal yanzu sun kasance suna fahimtar magana sun ga wuta ainal yaqin sai su ce ma za qala rabbukum mi ubangijinku yace wai duk abubuwan da ake karantawa ya maganan nan take qalul haqa sai malaku sai musu gaskiya ce aka yi ta gaya muku a cikin duniya ba ku saurara ba wa huwa al-aliyyul kabir Allah shine madaukaki Allah shine mai girma ɗaya daga cikin fasarori wasu malamai mafi yawa suka fassara da cewa wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adina lahu ceto fa baya amfani inda Allah sai ga wanda Allah yayi ma izini yace kai ceto kar ku yi tsammani yin magana da Allah abu mai sauki ne ba irin nan duniya bane da za a je a ce wani ba ni ceto wani na zo ne in samu ma wani aiki wani na kai gare ka a'a Allah nan ko magana yayi to firgita waɗanda a kusa gare shi suke yi saboda tsoro da girmama shi Baka hatta idza fuzzi'a an qulubihim, har sai an kunye daga zukatan mala'iku, wato in Allah yayi magana sai mala'iku su firgita saboda tsoro, sai su suma in sun farfado sai su tambayi sashin su mala'iku, wasu mala'iku su tambayi wasu, wato in Allah yayi magana zai wa mala'ika Jibrilu magana sai dun mala'iku su suma in suka farfado. Qalu madha qala rabbukum, sai su tambaye mina ubangijin ku yace dazu, sai mala'ika Jibril ya ga mala'ikun sama ta bakwai, su ga mala'ikun sama ta shidda, su ga mala'ikun sama ta biyar, su ga mala'ikun sama ta hudu, su kuma su ga mala'ikun sama ta uku, su kuma su ga mala'ikun sama ta biyu, su kuma su ga mala'ikun sama ta duniya. A wannan lokacin sai aljannu su je a mustariqu sam, cikin masu ji cikin aljannu wanda a sama, sai su jiyo, sai guda ya gaya ma guda, guda ya gaya ma guda, har su zo a gaya ma boka, sai a gaskata boka, sai ya faɗi gaskiya akan wani magana da aljanni ya jiyo a sama ta gaskiya, sai duk yayi magana sai a ce ai boka ko sannan ya faɗi yayi gaskiya. A 2023 shi ya ce wani zai cin zaɓe ya ci, don haka a 2027 dole mu gaskata shi. A 2019 shi ya gaya mana wani zai faɗuwa zaɓe, aka ga ya faɗi. A lokaci kaza shi ya ce kaza, cikin ɗaya daga cikin maganganun da suka jiyo. Don haka hatta idza fuzzi'a an qulubihim, har sai lokacin da aka kuranye daga zukatan mala'iku, bayan sun suma in Allah zai magana, qalu, sai mala'iku su ce mala'ika Jibrilu, madha qala rabbukum, ni ubangijinku ya ce, qalu alhaq, sai mala'ika ya ce gaskiya ya faɗi. Mala'iku sai ya gaya mu, sai mala'ikun sama ta bakwai su ma su ce haka, su gaya mana ƙasa, wa huwa al-aliyyul kabir, kuma Allah shine madaukaki kuma shine mai girma. Wannan fassara ita daidai da hadisai da suka zo a Bukhari da Muslim, kamar yadda Imam al-Bukhari ya fidda hadisi daga sayyidina Abu Huraira, Allah ya kara mishi yadda, a cikin kitabut tafsir yace, inna nabiyallahi sallallahu alaihi wa sallama qala, haqiqa annabin Allah sallallahu alaihi wa sallama yace, idza qaballahu al-amra fis sama'i, idan Allah ya yanki wani hukunci a sama, darabatil mala'ikatu bi ajnihatiha qur'anan liqaulihi, sai mala'iku su dinga buga fikafukansu suna masu kaskantar da kai akan maganar da Allah zai faɗi saboda tsoro ya kama su, ka annahu silsilatun ala safwan, kamar an buga kaca akan dutse, watan kukan masu fikafukansu da za su dinga sauti, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sai an kuranye tsoron daga zukatansu sun farfado, qalu, sai mala'ikun su ce, madha qala rabbukum, ni ubangijinku ya ce, qalu lillazi qala, sai su ce ga wanda ya wawayi shine mala'ika Jibril al-haq, a gaskiya ce ubangijinku ya faɗi ga umarnin da yayi, wa huwa al-aliyyul kabir, shine madaukaki mai girma, fa yasma'uha mustariqu sam'i, sai mai satan magana in ta kawo sama ta saman duniya kenan, sai ya ji, don aljani bai iya wuce sama ta daya, bai iya kaiwa al'ashi, kamar zamu zo mu karanta hadisi na gaba zai nuna muna in ta kawo saman duniya. Wa mustariqu sam'i hakaza ba'dahu fawqa ba'din, shi kuma mustariqu sam haka suke sashin su saman sashi, wa wasafa sufyan bi kaffihi fa harafaha wa baddada bayna asabihi, sai sufyan da ke cikin hadisin sufyan bin uyayna, sai misalta ya hada a kauta ne yace haka suke wasu saman wasu har zuwa sama, watan aljannu daga nan ƙasa, sai wani yayi ma wani dallo, wani yayi ma wani dallo har su kai sama, domin su jiyo wannan abin da shi mala'iku za su ci, ga abin da Allah ya yanke, sai ɗayansu ya gaya ma na ƙasa na ƙasa na ƙasa, za mu ji za a sako musu yula wannan da ake saukowa wadda take halaka su, kafin ta halaka wani ya gaya ma wani, har wani ya fita da wani hukunci da Allah ya yi, sai ya je wajen boka sai ya gaya mai, sai ya ce fa yasma'ul kalimata, sai aljani ya ci kalima ɗaya, ko boka ya ji kalima ɗaya, aljani ya ji kalima ɗaya, fa yulqiha ila man ta'atahu, sai ya jewa kalima ga wanda a ƙasa ne, dama sun yi dallo ɗaya bisa ɗaya, sai na sama in ya jiya ya gaya ma ɗaya, thumma yulqiha al-akhar ila man ta'atahu, sai shi ma ɗayan ya gaya ma wanda a ƙasa ne ya jefa maganar, hatta yulqiha ala lisani sahir aw al-kahin, har na ƙarshe sai ya je ya gaya ma mai sihiri ko boka, fa rubbama adrakahu ash-shihabu, zai yi yula ta cin mai qabla an yulqiha, kafin ya jefa kalimat, wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu, zai yi kuma ya gaya ma boka kafin yula ta cin mai, fa yakdhibu ma'aha mi'ata kadhba, sai ko kidba, sai boka ya hada ƙarya 100 tare da wannan gaskiya daya, fa yuqalu, sai a ce alaysa qad qala lana yawmu kaza wa kaza kaza wa kaza, shin ba shine ranne ya gaya muna kaza ba kuma abin nan ya auku yadda ya gaya muna fa yusaddaqu bitilkal kalima sai a gaskata shi da wannan kalima allati sumi atminas samai wanda ya ji daga sama taka aljannu ke samun labarin abin da zai auku gobe zaka dan sun fadi ga wanda zai ci zabe kuma ya ci zabe ko dai ya kasance a kirdado suka yi yanzu in za a yi zabe a Najeriya kwata-kwata yake cewa tsakanin wani da wani ne zai ci a kowace jiha babu inda ya taba basuwa a ce tsakanin wani da wani zai ci sai rinin ce wani ne can wanda ba a ma taba ganin poster ce yace ba kwana haka kowa to ko tsakanin wani da wani kowace jiha akwai mai hankali da ke dawo da gare ka ga alama wani zai ce yiwa akwai da gare haka da yawa yanzu waɗanda ke bokanci ba bokaye bane su haka suke yi sai mutum ya tsaya ya kwantar da hankali ne ya natsu sai ya diba sai ya ce kaza za a yi sai ya ce ai wahayi aka yi ya ce kaza za a yi yanzu TV Joshua ba haka yayi ba lokacin zaben America kowa ya gani BBC da CNN da kowa suna bayan Hillary Clinton kuma da haka kowa ya tsammani ita za ta ci zaka sai ce ai mai wahayi ai mai wahayi sai da aka ce mai nan ni sai aka ce mai mace sai aka taba mai don haka ai mai wahayi cewa mace za ta ci ashe CNN da BBC ƙarya suke Donald Trump shi har da jama'a da yawa zaka ko da aka yi zabe sai ga Donald Trump ya ci sai a gane ƙarya yake yi maganar da yayi talabbo din na ƙarya ne cikin babban abin da ke nuna ƙaryar waɗannan mutanen masu kedado shine kowace shekara December za su ce ai musu wahayi kaza zai auku a wannan shekarar da za a shiga sabuwa daga January ai musu wahayi kaza zai auku ai ta fadin abubuwa a ce an yi wahayi wasu manyan ƴan siyasa za su rasu kowace shekara manyan siyasa za su rasu ai a ce an yi wahayi ai musu wahayi cewa cikin member house of rep za su rasu ya za a yi mutum 660 ya zama wani bai rasu ba kafin shekara ai wani zai rasu sai su yi ta fadin abubuwa su ce an yi wahayi kaya za su tashi ko an yi wahayi wannan shekarar Najeriya za ta shiga sai da Allah ya tashi tuna musu asiri wasu aka gano su December 2019 suka faɗi duk abin da aka yi musu wahayi zai auku 2020 babu wanda ya faɗi COVID-19 kuma ita ce babban abin da ya taɓa faruwa ba su zama da babu alamar ta har December ta yi babu alamar COVID-19 za ta faru kuma a tarihin duniya COVID-19 tana cikin babban abin da ya taɓa aukuwa a duniya wanda ba a taɓa manta shi har abada kamar yakin Badar ce kamar September 11 attack ce ba abu ne wanda ya auku a tarihi ya hana abubuwa da yawa ya hana zuwa kasuwa ya hana kaza an rufe an daina kwallo an daina zuwa aikin hajji an daina zuwa ko ina jirage sun daina tashi sararin samaniya don haka ya kamata in dai wahayi ake ba ana gaya maka member house of rep he da uku za su mutu ya kamata a gaya ma za a yi COVID-19 mutane da yawa ya kasance sun mutu to da yawa cikin masu bokanci yanzu ke dado suke yi kwantar da hankali ne kawai a natsu kuma wasu suna da ƴan kore cikin tare da kai don haka za su je su karanto ka a zo a gaya musu komai sai su faɗi to akwai bokayen na asali original bokaye wanda su bokancin gaskiya suke ga ta inda suke samun ƙarya suke samun gaskiya ɗaya sai su haɗa da ƙarya 100 su ma su yi kirdadonta to abin da zai baka mamaki wanda ya fi wannan da bokanci ya ci kuɗi ya fi sauƙi bisa ga wanda ya bokancin ƙwarai saboda shi wanda ya fi wannan ƙarya ya yi maƙaryaci ne azzalumi ne fi wannan ne shi kuma wanda ya bokanci ƙwarai mina ne mushriki ne kaga wancan da ya fi wannan wanda ba bokan ƙwarai ba ne nan ɗaya fake ya fi original zaka yanta da ka ina fake ya fi original sai ka ce wajen bokanci fake boka wanda zai zo kawai ya ce lalle kaza kaza zai auku wannan shekara ga wanda zai ci zabe 2027 ga yadda za a buga ta ga yadda za a buga ta ya zo ya faɗi ƙarya yake a bashi kuɗi a bashi botoci to ya fi sassauci bisa ga wanda bugawa ya kai yankawa aka yi aljannu aka yi don shi su waɗannan mutane masu kirdado masu wannan ƴan suna cewa a kawo abin yanka amma ba su yankawa wani yake gaya mai cikin su yace a kawo sa aka kawo sa suka ce baka yanke mu na sabai ce mu haukaci nake kasuwa ga kanshi kawai ya ce su ce suna yawan wautar da mutane kuma sun fi wautar da ƴan siyasa bisa ga kowa sai ka ga mutum da katar ya bota ya aje ta dai sai ya shiga cikin daji ya gaggaga da shi ya je inda wani kazamin mutum da ko original ne ko fake ne to in fake ne kaga bancin zama ne kazami ma ko wannan ya ne makayyaci ne kuma da yawan su aka suke bai san komai ba kuma suna tashi wata daga Najeriya ma su je wasu kasashe suna wa mutane irin wannan dubarun da waye kawai kasancewa kana karantar da abu to amma na kwai ga yadda suke samun labari وأخرج مسلم في صحيحه إمام مسلم شما يفد حديث تكين صحيح نيرق عبدالله بن عباس رضي الله عنه قال عبدالله بن عباس يتي أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار wani mutum cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin mutanen Madina ya bani labari annahum bainama hum julusul lailatan ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cewa wata rana suna zaune tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga Abdullah bin Abbas yace ya ji daga wani mutum cikin mutanen Madina me hukunci irin wannan hadisin ba hadi suna wanda aka anso daga gare shi ba babu matsala ko saboda sahabi ne yanzu inda ba sahabi bane aka ji daga gare shi yace wani mutum cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saka babu iskali ya rawato daga sahabi da ba a san sunan shi ba sahabbai dukkanin su ajillai ne radiyallahu anhum wa radu anhu su ba su da matsala saka an ce an ji daga wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne ba a damu da sunan shi ba musamman wanda ya riwaya daga shi sahabi ne yace daga wani sahabi sai ce wata ran suna zamni tare da annabi sallallahu alaihi wasallam hum julusun ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam humiya bi najmin fastanara sai aka jiyo yula sai ta yi haske mun san yula ko wani kaman mashi wani haske da yake zuwa sama a jeho shi kamar tauraruwa ya zo ya jefa sai ya bace shine yula sai aka jeho shi sai ya bace fa qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana da wani haka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da dare ake gani sai aka jeho yula sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi yace ma za kuntum taquluna fil jahiliyyati idza humiya bimithli hadha idan an jefa irin wannan yula a lokacin jahiliyya ni kun kasance kuna cewa qalu sai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzo ne suka sani kunna laqulu wulida laylata rajulun azimun cewa muke da mun gane mu ce darin ga ku an haihi wani babban mutum don shi wannan abin ya kullo wa mata rajulun azimun ko mu ce wani babban mutum ya mutu daga da mun ganta sai mu ce yau wani babban mutum ya mutu ko kuma an haifi wani babban mutum fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace fa innaha la yuma biha li mauti ahadin wala li hayatihi yadda lamari yake ba a jefa wannan yula saboda mutuwar ɗaya daga cikin mutane ko rayuwar shi kun ga yana cikin tauhidi babu wani abu da ke aukuwa don wani ya mutu ko wani an haifi wani ko ni girman mutum babu wani abu da ake yi ko a yi ruwa ko a yi walƙiya ko a yi zafin rana ko a yi sanyi don an haifi wani ko wani ya mutu akwai irin wannan hadisin cikin sahih bukhari da muslim da wani ɗan annabi ibrahim ɗan annabi sallallahu alaihi wasallam na ciki ne ibrahim ya rasu da ya rasu sai ya yi daidai da lokacin da rana ta yi kusufi sai mutane suka ce rana ta yi kusufi tana bakin ciki da mutuwar dan annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma rana kuka na take ta nuna bakin cikinta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi huduba yace inna shamsa wal qamara ayatan min ayati llahi la yankasifani li mauti ahadin aw li hayatihi idza ra'aytumuhuma fasallu hatta yanjaliya annabi ya yi huduba yace da rana da wata babu mai kisfewa saboda mutuwar wani ko haihuwar shi bayi ne na Allah babu mai kisfewa cikin saboda mutuwar wani ko haihuwar shi idan kun ga rana ko wata sun kisfe ku yi ta sallah har sai sun kuranye sai Allah ya kuranye su kaga annabi sai ya nuna musu tauhidi saboda ya tsaya ya yi sallah ya nuna musu muhimmancin kaza sai ma ya kiwa dan shi sallah annabi sai sallan baiwa dan shi Ibrahim sallah ba sai ya babba shi kai mai sallah shi ranan wajen koyar mutane tauhidi yana koya musu ya ake yi idan haka akai yana koya musu ibada yana koya musu yadda ake sallah sai yabba wasu sahabbai suka je suka yi mai sallah domin muhimmancin tauhidi to ko yanzu yana zaune da sahabbai ne sai ga yula an jefa sai ce ni ko kasance kuna fadi idan an jefa irin wannan a lokacin jahiliya suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam mun kasance muna cewa wani babba yau ya mutu ko an haifi wani babba sai annabi ya ce ba a jefa yula saboda mutuwar wani babba ko rayuwa tai walakin rabbuna tabaraka wa ta'ala ismuhu sai dai ubangijin mu wanda albarkatu ne suka yi yawa suna ne ya daukaka idza qada amran idan ya yanki wani hukunci a sama sabbaha hamalatul arshi sai mala'iku masu dauke da al'arshi sai su yi tasbihi thumma sabbaha ahlus sama'i alladhina yalunahum sannan ma'abuta sama wadda ka bi musu su ma sai su yi tasbihi hatta yabluga tasbihu ahla hadhihi sama'i dunya hatta tasbihin ya kawo na saman wannan sama ta duniya sama ta daya kenan thumma qala sannan alladhina yaluna hamalatal arshi sai waɗanda ke bin mala'iku masu ɗauka al'arshi, mala'iku sama ta bakwai, sai su ce li hamalati al'arshi, ga mala'iku masu ɗauka al'arshi, ma za ƙala rabbukum, ni ubangijinku ya ce. Wato suna tasbihi, sun giɗime da ba su iya gano ni Allah ya ce, sun fita hayyacinsu da ba su iya gano ni Allah ya ce, har sai in Allah ya gama ba da saƙo ne, sai su tambayi mala'iku da ke ɗauka al'arshi, ni ubangijinku ya ce. Fayukhbirunahum ma za ƙala, sai su ba su labarin ni Allah ya ce. Kala fa yastakhbiru ahli samawati ba'daha, sai mutanen sama sai sashe su dinga tambaye sashe na bakwai, su tambaye na shida, su tambaye na bakwai, na biyar, su tambaye na shida, hatta yablughal khabaru hadhihi samai dunya, har labarin ya kawo wannan sama ta duniya. Fatakhtaful jinnu as-sam'a, sai aljannu sai su kwaci ji, su saci ji. Fayadzifuna ila awliyaihim, sai su jefa shi zuwa ga waliyansu, su ne bokaye. Fayarmuna bihi, sai su jefa shi zuwa ga aljannun. Fama ja'u bihi ala, jefa shi zuwa ga bokaye. Fama ja'u bihi ala wajhihi fa huwa haqqun, duk abin da suka je da shi akan gaskiya ce, to gaskiya ne. Walakinnahum yaqrafuna fihi wa yaziduna, sai dai suna canzawa, suna karawa, suna kaskarima, sai su bokayen sai su kara labarai. Don haka ma'ana ayat da Allah ya ce wala tan, yanzu sai ku ji meye munasabar wannan abin da wala tan fa'u shafa'atu, wala tan fa'u shafa'atu indahu, ceto inda Allah na baya amfani illa liman adina lahu, sai in shi ya bada izini ga wanda zai ceto. Hatta idza fuzia an qulubihim, to kusa ku ji hatta mala'iku sai an koranye daga zuciyarsu, hatta su in Allah zai magana hayyacin su suke fita su fara tasbihi, sai an koranye daga zukatansu. Qalu ma za qala rabbukum, sai su tambaya su ce mi ubangijinku ya ce, wa huwa al-aliyyul kabir, to bale wani ya ce zai gaya mu Allah, shi ya ce mu Allah, shi zai gaya mu Allah ranar lahira. Yau muna jin yadda yan bid'o'i ke ta faɗin wayannan maganganun na yan anje lahira, shehin mu zai ce mu Allah, zai gaya mu Allah. To hatta da mala'iku da su magana gaba ga Allah, to sai an ba su izini, tsoro suke ji su ma in Allah ya yi magana, bale a samu cikin su wanda zai fara yi magana ya ce a bada ceton wani. Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda shi yafi mala'iku, yafi aljannu, yafi ɗan adam, in an je lahira aka je neman ceto inda Annabi Nuhu bai yi ba, ya ce a je inda Annabi Ibrahim bai yi ba, ya ce a je inda Annabi Musa bai yi ba, ya ce a je inda Annabi Isa bai yi ba, in an zo inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ceto zai nema, a'a, zai je ƙarƙashin al'arshi ya yi sujuda, ya yi tawa Allah kirari da yabo. Sai Allah ya ce ya Muhammad irfa'a ra'saka wasaltu wa washfa'tu shaffa, sai ya ce ya kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, to ku kanka tambayi abin da kake so a baka, nemi ceto za a baka ceto. Shi ma ba ta ce ya ce Allah a bani ceto ba, ce mai aka yi nemi ceto, zai ci gaba da wa Allah tasbihi yana yabo ne, sai Allah ya ce mai nemi ceto, sai ya nemi ceto a bashi ceto. Don haka magana an je lahira, wani zai cece mu ko za a ba wani, ko za a ba wani ceto mu, ko wani ya yi mana alƙawari, ba gaskiya ba ne. Sai ana ceto, ceto gaskiya ne, amma sai ga wanda Allah ya yi ma izini. Wala tanfa'u shafa'atu indahu, ceto baya amfani inda Allah, illa liman adina lahu, sai ga wanda Allah ya yi ma izini cewa ya nemi ceto. Hatta mala'iku da inda Allah, in Allah ya yi magana, to suna shiga cikin firgici su fara tasbihi, ba su iya gane abinda Allah ya ce. Hatta idza fuzia an qulubihim, sai an koranye daga zukatansu, wannan tsoron ya fita daga zukatansu. Qalu, sai su ce ma za qala rabbukum, sai su tambayi mala'ika Jibril, mi ubangijinmu ya ce. Qalu alhaqqa, sai a ce gaskiya ya faɗi, ga abinda ya faɗi na saƙo. Wa huwa al-aliyyu, shi ne madaukaki al-kabiru, shi ne mai girma. Sai Allah ya ce ne,
قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال.
Sai Allah ya ce, to a koma tambaye waɗannan mushrikai, a ce kul man yanzukukum minas samawati wal ardi, ka ce musu wace arzita ku daga sama ko ƙasa, in suka yi shiru suka kasa faɗi, domin su san aljannun nan a gumaka nan nasu ba su taɓa iya ba su komai ba, ba su taɓa ba su komai da suke gani, ba su taɓa arzita su ba. Ulillahu, kai ka ce musu Allah ke yin haka. Don haka ya kai mumini ka yarda babu mai arzitawa daga sama sai ƙasa in ba Allah ba. Ka taɓa yarda da cewa akwai mai arzita ka, ko akwai mai baka, ko akwai wanda in yayi fada da kai ba za ka samu ba, ko akwai wanda in ya kore ka ba za ka samu ba, ko akwai mai gidanka da in ka raba gari da shi ba za ka samu ba, ko akwai wani fatin siyasa da in ka fice ba za ka samu ba, ko akwai wani shagonka da in ya kone mai baka kaya ko in kai fada da shi duk ba haka bane. Kul man yarzuqukum minas samawati wal ardi, kace wake azzata ku daga sama da ƙasa. Qulillahu, kace Allah shi kadai ke azzata ku. Wannan cikin babban tauhidi ne, kamata ka sa a cikin zuciyarka, ka girmama duk mai girma, mai gidanka mai baka kaya a kasuwa, mai girman gidanka da ya dauke ka aiki, mai gidanka da kake aiki ƙasa ne, mai gidanka da ya baka mukami, mai gidanka da yake baka kwangila, duk ka girmama su. Amma man yarzuqukum minas samawati wal ardi, qulillahu, kace arziki na Allah ne, Allah yake ban arziki. Zaka je yi kai ka ban kaya kasuwa, kai an mai gidana in zo in ci ka arziki, wannan ba abin mamaki bane. Zai yi kai ne mai gidana ka dauka aiki, in zo in ci ka arziki in wuce ka. Zai yi kai ne uban gidana a siyasa, in zo in shugaban kasa kai ba kai ba. Zai yi kai ka jawo ni ga harka in ci ka samu, saboda kai ka jawo ni, kai ne sababi, kai ka bani. Amma mai arzikawa shine wane ne? Allah. Qul man yarzuqukum minas samawati wal ardi, wannan babbar ibada ce, cikin zuciyarka Allah ya ga kana ganin babu mai iya yi maka sai shi. Wannan ibada ce, ta fika zauna ka buɗe Qur'ani kana karantawa, ta fika yi ta tasbihi, ta yi ka yi azumin nafila, ta yi ka yi takabbata sallah kana yi, kawai zuciyarka a ji kana jin babu mai baka sai Allah. In ma wani ya zo ya baka wani, in wani ya rasu sai ya aza kuka, wayyo Allah wayyo kai ne, shikenan mai bashi ya bai koma samu, bai koma samu. Ɗaya daga cikin sahabbai yana cikin rashin lafiyar rasuwa, sai waɗanda aka kusa gare su suka aza kuka, mai ba mu abinci za a mutu yayi dogon suma, mai ba mu ya kaza a ce dogon suma na yayi. Da ya farfaɗo ya ce, duk wata kalma da kuka ce sai da aka aibanta ni da ita. Aka ce, dama kai ka ba su abinci, dama kai ka azurta su, dama wannan Allah ka yi. Ai, mutum nawa ne maraya yake tasowa ya zama babban mutum, ya zama babban mai kuɗi maraya, ashe ba uba ke azurtawa ba? Mutum nawa ne maraya? Ya ishe mu Annabi sallallahu alaihi wasallam maraya ne, amma ya taso ya fi kowa cikin mutane, cikin aljannu, cikin mala'iku. Mutum da baban shi, in baban ka ya shekara 100 bai mutu ba, dai baka kai matsayin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, shi da an maraya. To a aje Annabi sallallahu alaihi wasallam gefe, a unguwar kuma maraya na waje suka zama masu kuɗi, domin Allah ke azurtawa. Mutum nawa ne wani sai da kasuwa ta koniyar kasuwa ciki, sai da shago ne kone, sannan Allah ya azurta shi da aka fito kasuwa? Mutum nawa kuka sani haka? Mutum nawa ni sani haka? Mutum nawa akwai haka? Don haka don kana da shago kasuwa, kasuwa ta kone, ba shikenan wai baka samu ba, shikenan arzikin ka wayo kai? Allah zai shine sanadin samun ka da yafi wannan. Qul man yarzuqukum minas samawati wal ardi qulillahu, Allah ke azurtawa. Wani sai fatin su ya fadi zabe yake arziki, duk lokacin da yake da fatin suke cike ce har a gama bai samu komai ba, sai sadda fatin su ya fadi zabe, sannan sai Allah ya bashi, sai ya kasance ya samu arziki. Saboda arzikin ga hannun wa yake? Ga hannun Allah yake, ba ga hannun gwamnati yake ba, ba ga hannun fatin ku yake ba, ba ga hannun shugabannin ku na siyasa yake ba, ga hannun Allah yake. Shi yake arzikta wanda ya ga dama lokacin da ya ga dama. Babbar bauta, babbar taɓewa shi ne kai tsammanin in Alhaji Wani ya yi hushi da kai, in Sabbene Wani ya yi hushi da kai, in shugaban ƙasa ya yi hushi da kai, in gwamna ya yi hushi da kai, in minista ya yi hushi da kai, in kwamishina ya yi hushi da kai, in sanata ya yi hushi da kai, shi ke nan hanyar ka ta arziki ta toshe. Ba gaskiya ba ne, shi kai ne bai da hanyar arziki. Kowane ne an mai gidanka? Hanyar arziki tana ga Allah. Qul man yarzuqukum minas samawati wal ardi qulillahu, Allah kadai ke iya arzikawa. Wannan dai ya kasance yana cikin zuciyarka, tauhidi ne. Amma kai ya hana ka girmama shugaban ƙasa, ka girmama gwamna, ka girmama minista, ka girmama sanata, ka girmama sabbene, ka girmama mai gidanka Alhaji, ka girmama sarkin noma, duk wanda kake ce hannu ne ka girmama shi. Sababi ne Allah ya sa zaka ya cincinci wannan girma. Amma arziki ba na kowa ba ne, arziki na Allah ne. Mutum nawa suka hana Allah ya ba su, lokacin suka hana, aka hana su, aka kore su aiki, aka yanke su, aka hana musu jalli, Allah ya ba su. Don ka san Allah ka bai. In jariri yana cikin ciki, hanya da yake samun abinci, wasu malamai suka ce ta hanyar cibiya, umbilical cord, wadda in an haihu sai a yanke ta. Ta wannan hanyar ita tsasta ne da mahaifa tare da uwa ta, ita ci abinci, ta ne yake samun abinci. Ya haifi jariri sai a yanke cibiya, in baka koma cin komi an yanke, sai Allah ya bashi nono uwa tai guda biyu. Kaga Allah ya ninka mai, ko nono guda biyu ya zubi sirilla ai yake wacce ni ka azzitawa, ga nono guda biyu ka sha. Ana sai a ce an yaye shi, bai koma sha, an yaye shi. Sai Allah ya sauke mai abubuwa guda hudu, ya zaina iya shan ruwa.
yana iya cin tsiro wace yana iya cin kayan itace da kasance lokacin da duk aka yaye yaro zai iya shan lemu zai iya shan ruwa yana iya shan madara duk wanda yana shan su lokacin da aka yaye shi kaga Allah ya yi mai an hana shi biyu yanzu Allah ya bashi nawa ya bashi hudu yana ne yana sai mala'ikan mutuwa ya dauke shi a kashe shi in mumini ne sai a bude mai kofofin aljanna guda takwas kaga duk lokacin da aka rufe wata sai Allah ya ninka maka kofofi saboda me qul man yarzuqukum minas samawati wal ardi qulillah jama'a wannan tauhidi ne Allah din ya ga wannan cikin zuciyarka kana ba dunya girma girma amma wallahi ka san babu mai azzuta ka babu wani ba shadda yake baka kana sai wallahi bai kuma baka shadda yake shaddar ka zan samu mai bani shadda ko in samu mai bani yaji ko in samu mai bani doya ko in bani shinkafa in sai suwa baki na da Allah ya tsaga zai bashi abinci kuma Allah ke azzutawa daga nan ma in zan kila kana nan kana rike shaddar ka wutar azabar shugaban yar kasuwa da jihar nan gaba daya kana ji kana gani in ni kake tsammani fati yan kane ka kore ni mukami ka bani ka kore ni kana nan kana gani wata yafi a zaben wannan mukami da ka kore ni ta ka sai ka kasance cewa duk wanda kai tsammani shi ka azzuta ka in ka tabbata ba shi ke azzuta ka ba Allah ke azzuta ka to sai ka kasance ka samu wannan bai hana ka bashi girma don yana mai gidanka don yana sabbe ne don yana attajirin unguwarku don shi ya baka jalli don shi ya dauke ka aiki amma dai azziki Allah ɗaya kai ina ji ina ƙara nanatawa domin kowa zuciya take san haka in kai dogara ga Allah sai Allah ya baka shi yake cewa wayarzuquhu min haythu la yahtasib ta inda ba yi tsabbaji ba sai azzakin ya zo domin mai azzatawa ya san da kai sai Allah ya ce ku ce musu wa inna aw iyyakum yanzu bayan wannan hujjoji da muka yi ta kafa muku na cewa akwai Allah na cewa akwai tashin kiyama na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne to ku sani wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin mun ko ku wani na bisa shiriya wani na cikin bata bayyananne yace wa inna aw iyyakum mun ko ku la ala hudan sai amfani da harafin ala ga hudan ala yana nuna dokaka ala hudan muna bisa shiriya aw fi dhalalin ko cikin bata a wajen bata sai amfani da kalimar harafin fi domin nuna bata a ƙasa a shiriya a sama ku ji wannan don haka ko mu ko ku wannan usulubi mai kyau na mai da'awa cewa ko mu ko ku wani ku daidai yake wani ku kuma akan kuskure yake kaga babu sai mun kashe ku babu sai mun zage ku babu sai mun jewa ku wuta babu sai kaza a'a ko mu ko ku ɗayan mu yana bisa daidai ɗayan mu yana bisa bata lalle wannan abin da muke gaya muku lalle bai yiwuwa mu ce za a yi tashi alkiyama mu ce Allah ɗaya ake bauta ma mu ce annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne ku kuce ba za a yi tashi alkiyama ba ku kuce ba Allah kadai ake bauta ba ana bauta ma gumaka ku ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam sanin yanzu da mu da ku duk akan gaskiya muke a'a wa inna aw iyyakum lalle mu ko ku la ala hudan ɗayan mu yana bisa daidai aw fi dhalalin mubin ko ɗayan mu kuma yana cikin bata bayyananna don haka kakka zama ko da yaushe sai ka ce wani ne akan kuskure yanzu fa ana magana tsakanin musulmi da mushrikai ne Allah ya kawo shi da wannan usulubi to ina ga wanda duk ahlus sunna ne suka samu bambancin fahimta a matsala aya sai ya yi kokarin fidda wani akan sunna ba daidai ba ne malaman da suke bisa sunna suna bisa sunna in ɗaya ya yi kuskure wajen ijtihadi ya yi kuskure wajen ijtihadi in ya yi kuskuren da bayyane yake ya yi kuskuren da bayyane yake amma bai kai a fisai sunna a fidda shi a wasu masu badda a wani wasu su wuce haka su ce magana wani ta kai kafirci ba a haka nan ana yin da'awa ana yin da usulubi mai sauki usulubi da mutane ke fahimta wa inna aw iyyakum mu ko kula ala hudan aw fi dhalalin mubin ana irin wannan usulubin ne ɗayan biyu idan an kai wajen da ake jin tsoro wannan sura ta Makka ce ba a wajen ta jihadi ba ana tattaunawa da mushrikai da usulubi mai sauki ko kuma in tattaunawa tana tsakanin musulmi tana tsakanin ahlus sunna akwai lokacin da ake bukata a yi kaushi ga wanda mafi yawa ana kaushi ga wanda ya fahimta ana bani tirin ka bai kamata a samu irin wannan gare ka ba in mutum ya kai wani tsanani ya kai wani matsayi to in ya yi wani abu to ane mai fada ana tsananta mai annabi Musa ya kama kan annabi Haruna yake cewa yabna ummi la ta'khud bi lihiyati wala bi ra'si saboda me saboda ina ganin ya kai irin kaza ka bari ayi shirka kai da aka kaza da kaza zaka bari ayi shirka ya kai wannan girma haka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga sayyidina Umar da At-Taura ya yi mai da kaushi yace mai zaka zama a lokacin jahiliya mai tsanani a lokacin musulunci da annabi Musa yana nan ma wasi ahu illati ba'ida shi ma biyata zai yi bai tsaya wa Sayyidina Umar da taushi ba saboda ya san Sayyidina Umar babba ne yana fahimta haka Allah ya yi wa matan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya nisa annabi la sunnaka ahadun minan nisa ya nisa annabi man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al'adhabu dhi'faini ya ku matan Annabi duk wanda yazo da alfasha bayyananna za a ninka mata azaba ninki biyu saboda me saboda ku manya ne yanzu a ce ke da ake wahayi a ɗakin kike zaki zuwa da alfasha a bai dace ba idan wata can daban wanda karanta mata Qur'ani ake ayi mata tafsiri kaza kaza ake mata idan ta yi sako to ana guta mata zunubi ɗaya ne idan to alfasha amma ke Qur'ani ne ya sauka ga bagare yake ke a haqqul yaqin ke ki gani da idon ki ki ga halin da Annabi ke shiga in an sauka san mai to manya tumin kunna bi fahishatin mubayyinatin duk cikin ku wanda yazo da alfasha bayyananna yuba aflaha al'adabu bi ifaini za a ninka mai azaba ninki biyu saboda me kuman ya min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'amal salihan nu'tiha ajraha marratayn saboda duk wanda yayi aikin kwarai cikin ku yayi imani yayi aikin kwarai shi kuma za a bashi lada ninki biyu haka matan Annabi yadda lada ake ninninka musu haka in su ka zo da alfasha bayyananna shi ma sabo da zunubi ana ninka musu ne haka ana akwai inda ake uslubi mai taushi mafi yawa ga ammawa ko kuma inda ake jin tsoro don da'awa mutum da cewa ni wallahi ko ina duk abin da a gaskiya fadi ne kai wata ran saka yawa ake Annabi Musa da yazo yana wa mutane da'awa Fir'aun sai ya ce mai fa ma balul qurunil ula menene labarin karnunukan da suka wuce mu ka ce in mu zo muka bi Allah ba muka bi ka za mu halaka to ni Allah babin iyayen mu ai wayen mu ba su bi Allah ba yanzu dubara ce wannan tawayo in yace ai uwayen ku suna wuta sai mutane su ce ah da zagi muka zo mu bika bai yi wa wallahi doka shi Fir'auna yayi ne domin ya injiza mutane akan Annabi Musa da Annabi Musa yana da hankali da wayo sai yace ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa
qala 'ilmuha 'inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa
sai yace ilmuha inda rabbi ilmin shi na inda ubangiji na fi kitabin cikin littafi la yadhillu rabbi wa la yansa ubangiji na baya bata baya mantuwa malamai suka ce Annabi Musa yana da yakinin wa'annan mutanen ba su bauta ma Allah ba in wuta ne amma ba ko da yake kake fadin laysa kullu ma yuqalu yuqalu wa laysa kullu ma yuqalu yuqalu fi kulli makanin ba duk abin da ka sani kake fadi ba ba duk abin da ka sani kai tun da gaskiya ce ko a yanka ka ba a'a wata ran ana saka yawa wata ran ana don haka in ya fadi haka to ya samu tare ba za su karbi da awace ba don haka idan mutum biyu suka tafi da awa kauye biyu guda ya dawo an jijjefa yace na gaya musu gaskiya ko sun yi ko ba su yi ba abin da ya dawo mun guda ya dawo mutum goma sun musulunta wata cikin su wanda mutane suka musulunta haka ana jibin ko wani lokaci wani uslubi ake wa mutane wata ran a ce za a bada zakka wal muallafati qulubuhum da wa'inda aka kafirai domin a jawo zukatan su wata ran musulunci yayi karfi sai na Umar yace babu ba muallafati qulubuhum ko su ba mu zakka ko su musulunta ko su ba mu jizya yanzu musulunci yayi karfi ba tattausa zuciyar su muke su ba mu ba ko musulunci zaka sai a san inda ake mai shirin yace fatata bidakal qaw wa tasa bidakal qawmi linan wa shiddatan annabi yayi tafiya da wancan mutane linan wasu da taushi wa shiddatan wasu da tsanani zaka sai mai da'awa ya san lokacin da yake tsanani lokacin da yake taushi lokacin da yake dubara lokacin da yake cewa ilmuha inda rabbi fi kitabillahi yabullu rabbi wa la yansa lokacin da za a ce ma annabi afala ukhbirun nas gaskiya ce sai ce la tukhbiruhum fayattakilu zaka kome yana da nashi matsayi don haka wa inna aw iyyakum lalle mu ko ku dayan mu la ala hudan dayan mu yana bisa shari'a aw fi dalalin mubin ko kuma yana cikin bata bayyananne kamar yadda ga muku yau zamu tashi saura kwata ba sai akwai tambayoyi an shirya sai a zo da su sai mu ansa tambaya uku ko hudu ko biyar insha Allah abinda muka fadi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu shafe cikin tafin mu
to alhamdulillah Allah ya saka malamin abedi tambaya ta farko yana tambaya akan cewa malam da Allah meye dalilin da yasa ba a basmala wurin karanta suratul tauba
dalilin da yasa ba a basmala wajen karanta suratul tauba domin haka ta sauka babu basmala lokacin da sahabbai suka rubuta Qur'ani sun tsammanin suratul tauba wasu su sun tsammanin suratul tauba tana haɗe da suratul anfal ba su sun dauki abu ɗaya ne babu basmala tsakaninta wasu malamai suna cewa kuma dan ta fara da yaki bara'atun minallahi wa rasulihi ila alladhina ahadtu minal mushrikeen doka duk maganar yaki ce ta fara da ita amma babu maganar wanda yayi bismillah zai rashin lafiya ko zai yi kaza ko zai yi kaza qur'ani tauqifi ne yazo muna da basmala 114 da sura 114 doka haka suka zo akwai surar da adda basmala 2 ita ce suratul namli doka in an hade sai ya kasance cewa basmala 114 babu ta a farkon suratul tauba zaka sabai ba su rubuta ta ba a ijma'i tsakanin su don haka ba a karanta ta kuma ba a rubuta ta wallahi ta'ala alam
wanda ce Allah malami ya hukunta zanga zanga domin tsadar kayan masjidi
ban sani ba wallahi ta'ala
wannan tace matar da take tayarwa a cikin watan Ramadan sai kuma ta ga jinin al'ada idan ta ƙara da jini daga baya za ta ranka azumi da ta sha saboda jini ko ya datse
ai ko shayarwar take ta aje azumi sai ta ranka shine kauli mafi inganci shi abinda muke ba da fatawa da shi wanda yace ana cewa yana da gaskiya kuma an bi fatawa ta daidai ne amma kauli wanda muka fi yarda da shi shine mai shayarwa inda mai ciki za su ranka ne domin babu hadisi kwata-kwata da yayi magana a kansu don haka musu malamai mafi yawa cikin su mazhabi guda hudu da mazhabin Abu Hanifa da mazhabin Shafi'i Malik da Shafi'i da Ahmad bin Hanbal da irin masu fatawa muhaqqiqun na baya kamar Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah da Ibn Qayyim da irin Lajnat Da'ima da su Sheikh bin Baz da Sheikh Muhammad Sallahu duk sun tafi akan cewa wa'annan suna rankawa ne amma akwai fatawa suna ciyarwa ko ita ma tana da karfi mun karanto ta a Sahih Muslim fatawa biyu daga cikin sahabbai ne Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu da kuma Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu da wasu daga cikin sahabbai da wasu daga cikin tabi'ai da suka zo baya amma dai abinda muka fi rinjayewa shine rankawa shine mazhaban malamai mafi yawa mafi fiqihu da fahimta daga cikin sahabbai da tabi'ai masu bi musu da kuma mazhabobin mazhabin a'immal arba'a gaba ɗaya da kuma fuqaha'ul madina sab'a wannan tana cikin mas'aloli wanda fuqaha'ul madina sab'a da kuma a'immatul madhahib al-arba'a suka yi ittifaqi akan ta wato in mazhaba ta zo aka ce wannan malamai sun sabani maliki da shafi'i sun tafi abu hanifa da ahmad bin hanbal sun tafi to wanda za a cewa duk guda hudu sun tafi akai tafi karfi ne yana daya daga cikin dalilin da yasa wannan manyan malaman da aka fadi kamar su ibnu taymiya ibnu qayyim usaymin bin baz da lajnat da'ima da majma'ul fiqhil islami da suke fatawa akan cewa rankawa ake amma wanda suka yi fatawa cewa ana cewa su ma suna taso hujja daga Abdullah bin Abbas da Abdullah bin Umar sai dai abinda yafi a fahimtar mu shine a ranka doka ko ba jini ya zo miki ba ranka zaki in jini ya zo miki ki ranka min babu aula saboda kin ga lokacin na jini ne wanda yake shi wannan hadisi kwata kwata ya ce rankawa ake yi wallahi ta'ala ala
sauran tambayoyi da abun kan su neman addu'a da masu neman addu'a shi ya yi jarabawa kasuwanci da sauransu
تسمى صلاة ويأدوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار الله ككربي إباد وجند مكي وانا تبسيري دمكي الله ككربيشي الله كقارا ساميش البركة الله كبام إخلاصي الله شاء سبور كي مكي دما ستهوى صوراري دما سيدو الله شاء سبور كي مكي إن دمكي كوا قريكوش إن يجام الله كياتي منا الله كأزتام إخلاصي ظاهرا وباطنا يا رب العالمين سوري إباد وجند مكي الله كقارا من إخلاصي تكي كبام إخلاصي يا رب العالمين الله كتيمكي منا تيمكونك يا رب العالمين masu bukata haihuwa Allah ka basu masu bukata aure Allah ka basu wanda Allah ka kabba ƴaƴa Allah ka taya su riko ka taya su tarbiya ya rabbal alamin Allah ka shiryar da mu baki ɗaya ya rabbal alamin Allah ka san bukatocin mu a wannan wuri Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi Allah ka shiryar da mu ka shiryar ta hannun mu Allah ka azzata mu ka azzata ta hannun mu ya rabbal alamin Allah ka sa arzikin mu ta hannunka ya rabbal alamin Allah ka kare mu na mutuncin mu ya rabbal alamin Allah ka ba mu iko riƙe amanoni da aka ba mu ya rabbal alamin Allah ka gafarta ma iyayenmu da iyayensu da malamanmu da malamansu ya rabbal alamin. Allah ka yi muna jinkai da jinkanka ya rabbal alamin. Allah ka yi muna saukin rayuwa ya rabbal alamin. Allah sauki ga hannunka yake, Allah ka sauke muna ya rabbal alamin. Allah ka ba mu zaman lafiya da tsaro ya rabbal alamin. Allah ka ba mu tsaro da zaman lafiya a jihar Sokoto. Allah ka ba mu tsaro da zaman lafiya a jihar Zamfara da Katsina da Niger da Kaduna da duk jihohin da ke bukatar tsaro ya rabbal alamin. Allah ka taimaki musulmi da taimakonka. Allah ka shiryar da su, ka shiryar da su akan sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Allah ka shiryar da mu akan tafarki madaidaici ya rabbal alamin. Shugabanninmu da kabba jagorancinmu, Allah ka yi musu jagora. Allah ka taimake su, ka aza su ga abin da ke amfani su, ya amfani jama'an musulmi. Allah ka tilasta musu yi muna adalci. Allah ka haranta musu, ka hana musu yi muna zalunci ya rabbal alamin. Duk wanda adda dabara ta kware da shawara ta kware, ko ne sai yake ko kusa, Allah ka nisantar da shi da su. Duk wanda adda mugunya shawara, Allah ka nisantar da shi da su ya rabbal alamin. Allah ka taimake mu gaba ɗaya ya rabbal alamin. Allah ka yi muna maganin wuta, Allah ka samu aljanna. Allah ka samu inuwar kar da babu inuwa sai taka. Allah ka yi muna saukin kwanciyar kabari ya rabbal alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.